sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 19 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko, Murtala ba mu kanin labarai.
To Hafiz, kungiyar ECOWAS ta shirya tsabdolin tura rundunar da za ta yaki sojojin juyin mulki na Niger idan har ba a sami nasara ta hanyar diplomasiya ba. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyara a kasar Sweden a yau Asabar, inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki Karl. Lardin British Columbia na kasar Canada ya ayyana dokar ta baci a yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta kona wasu gidaje tare da yin barazana ga karin wasu gidaje.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar ECOWAS ta sanar da cewa ta dace kan ranar da za ta dauki matakin soja da nufin maido da mulkin demokuraɗiyya a Niger. Sannan za a ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da tafkan muhawara kan lamunin dala biliyan 3 da kamfanin NNPC mai zaman kansa ya karbo don tallafawa darajar naira ta farfado.
Babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko kuma ya ceci kasuwar kuɗi.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da Babu Yakub Makeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ta ce ta shirya tsab domin tura rundunar da za ta yaki sojojin juyin mulki na Niger idan har ba a sami nasara ta hanyar diplomasiya ba, inji kwamishinan lamuran siyasa da tsaro na kungiyar Abdul Fattah Musa bayan kammala taron manyan hafsoshin kasashen a Ghana.
Babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko
ya ce mun cimma matsaya mun kuma yi nazarin duk abin da ake bukata domin shiga tsakanin, saboda haka ina shaida muku cewa mun shirya tsab a duk lokacin da aka bada umarni an tsaye da ranar da za a shiga wadda ba za mu gaya muku ba. To sai duk da haka shugabannin ECOWAS din sun ce sun fi maida karfi kan tattaunawar diplomasiya akan yaki, kuma suka ce za su iya aikewa da wata tawagar sulhu zuwa Yamai ya zuwa yau Asabar domin kokarin sasanta yanayin cikin ruwan sanyi da gwamnatin soji domin maido da zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum kan mulkinsa. Ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnatin sojin ta Niger. Babban kwamishinan Majalisar Dinkin Duniya mai kula da haƙƙin bil'adama Volker Turk ya kira ga gwamnatin sojin da ta kauce wa hukumar yaƙi ta hanyar sakin Bazoum da kuma maido da tafarkin mulkin demokuraɗiyya. Ana bikin ranar jin kai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun karuwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu kan aikin a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutane da rikici da bala'o'i suka shafa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aikatan jin kai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru 20 da suka gabata lokacin da aka kai harin bam a hedikwatar Majalisar Dinkin Duniya da ke kanar hotel a Bagadaza na kasar Iraki, inda aka kashe ma'aikata 22 ciki har da wakilin musamman Sergio Vera de Melo tare da jikkata wasu 150. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ya zuwa wannan shekarar an kashe ma'aikatan jin kai 62 a rikice-rikice a duniya, wanda ya karu da kashi 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekara ta 2022. An kuma jikkata wasu ma'aikatan agaji 84 tare da yin garkuwa da 34. A kirkiro ranar ta jin kai ta duniya a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a na Iraki a shekaru 20 da suka gabata. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyara a kasashen Sweden a yau Asabar, inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki Karl na 16 da kuma sarauniya Silvia. Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai kasar Sweden tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Kasar Sweden ta sauya manufofinta na tsawon lokaci na kin rashin wato na kin mara wa Ukraine baya na makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da Russia. Kasar Sweden ta nemi shiga kungiyar NATO kuma tana samun ci gaba a fafutukar shiga kungiyar. haka kuma a yawa sabar Fadar Kremlin ta ce shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ziyarci Rostov-on-Don hedkwatar rundunar sojin Russia a Ukraine. An ba da rahoton cewa shugaban na Russia ya sami karin bayani kan sansanin yakin daga babban hafsoshin na Russia wanda ke sa ido kan ayyukan Russia a Ukraine.
To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Kungiyar ECOWAS ta sanar da cewa ta dace kan ranar da za ta dauki matakin soji da nufin maido da mulkin demokradiya a Niger dan har hanyar diplomasiya ta citira. Hakan ya biyo bayan zaman tattaunawa na a rana ta biyu kuma ta karshe da hafsoshin sojojin kasashen Afirka ta yamma suka yi domin daukar kwararan matakai da za su dawo da mulkin demokradiya a kasar Niger a barikin soja na Burma Kam da ke Akara babban birnin Ghana. Ga rahoton da wakilin mu Idris Abdullahi Bakwai aiko mana.
I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose.
Commissioner Harkokin Siyasa, Zaman Lafiya da Tsaro na Ƙungiyar ECOWAS, Abdul Fattah Musa kenan, yake jawabin bayan taro ga manema labarai. Yace, ina gaya muku, a shirye muke, mu tafi duk lokacin da aka bada umarni, kuma an amince kan ainihin ranar da za a shiga, wanda ba za mu bayyana ba. Haka kuma ya jaddada cewa ECOWAS ba ta da aniyar tsawaita tattaunawa da gwamnatin sojin da ta habbar da Muhammad Bazoum kan mulki.
As soon as our heads of state and government are satisfied with the report that has been presented.
Zaran shugabannin gwamnatocin mu sun gamsu da rahoton da muka ba su. Rundunar mu a shirye take da kiran da za a yi musu da aiki. Ba mu adawa da Jamhuriyar Niger. Abinda muke cewa shine mun zuba zabin mu akan teburi. Kuma a yanzu da muke magana mun shirye tawagar sasantawa. Dan haka ba mu rufe kofofi ba. Har ila yau takunkumi na nan akan teburi. Idan kuma suka amsa da bukatar da shugabannin kasashen ECOWAS suka ajiye na tattaunawa, to ashe muke mu karba. Duk abin da muke cewa shine ba za mu tsawaita tattaunawa mara iyaka ba.
Engage in endless dialogue.
Abdul Fattah Musa ya kara da cewa sun shirya sakamakon jin kai a sanadiyar wannan shiga tsakanin da ECOWAS za ta yi idan bukatar hakan ta taso. Ya kara da cewa kofofin tattaunawa har yanzu yana buɗe. Kuma idan suka dawo da gwamnatin demokradiyya cikin kankanin lokaci, a shirye ECOWAS take da ta amince da hakan. Haka kuma ya yi kira da a saki shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa da duk mambobin gwamnatinsa da aka kama. Shin ko ya yi dakarun ECOWAS su shiga Nijar ba tare da illa ga farar hula ba? Tambayar da na yi wa kanal Umar Sanda mai ritaya kuma tsohon jakadan Ghana a kasar Masar kenan.
Dai ba ka koma Iraq mana da Amurka ta shiga Iraq ya aka kare ai ba an je ana yaki da mutane ko sojan Iraq ke dida ba rai kan da ya fita cikin wannan lokaci idan ka yi da ya sa kaman farin sunan sun fi yawa don shi fada da ya da kaman an bar wan ne so ai ko abin da ke kiran collateral damage ko wannan lokaci yana kan faruwa wato alheri kalma a fara in an fara da ba san wurin za a tsaya ba
kamar yadda kungiyar ta ce galibin kasashen mambobin ECOWAS 15 sun shirye ba da gudunmuwar su ga rundunar haɗin gwiwan banda kasar Cape Verde da kuma kasashen da suke karkashin mulkin soja wato Mali, Burkina Faso da Guinea. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Lardin British Columbia na kasar Canada ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta kona wasu gidaje tare da yin barazana ga wasu ƙarin gidaje. An umarci dubban mutane da su fice daga gidajensu. Premier Lardin na British Columbia David AB ya faɗa a yammacin jiya Juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata lamarin ya yi kamari sosai kuma muna cikin wani yanayi mai matukar wahala a cikin kwanaki masu zuwa. Wutar daji dai ta faɗaɗa sa'o'i a cikin sa'o'i 24 daga hekta 64 zuwa 6,800 a cikin yankin arewa maso yamma na Canada. Kusan dukkan mazauna Yellowknife 20,000 sun yi gudun hijira ko ta hanyar mota ko kuma jirgin sama. Shane Thompson, ministan muhalli na yankuna da al'umma, ya bada gargadi ga mutanen da suka zabi fakewa a wurin. Yana mai cewa idan har yanzu kuna cikin Yellow Knife kuma ba ku iya samun ayyukan ceton gaggawa ba, to ku fice daga yankin. Akwai yiwuwar cewa wannan gobarar dajin za ta iya shafar manyan hanyoyi da filin jirgin sama.
Murtala Faruku Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Kamfanin NNPCL mai zaman kanshi a Najeriya ya ce ya samu lamunin kuɗi dala Amurka biliyan 3 domin tallafawa naira da a yanzu haka take faduwa a kasuwar canji. To sai dai wannan ya sa masana a fannin tattalin arziki suna ta tafka muhawara, wasu da cewa ba hurumin kamfanin bane farfado da darajar naira, yayin da wasu ke cewa NNPC ya dauki mataki mai kyau da zai rage farashin man fetur. Shi kuma dan kasa ya ce wani kokari ne na ci gaba da azurta wasu mutane kalilan. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto ga abin da ta aiko mana.
Yarjejeniyar da NNPC ya yi da bankin Afrexim na zuwa ne kimanin watanni 17 bayan da NNPC ya samu alkawarin bayar da tallafin dala biliyan 5 daga bankin don samar da manyan jarin da za a zuba a kamfanin. Wannan yarjejeniya ta samu sa hannun Malam Mele Kolokiyari na kamfanin NNPC da Dr. George Elimbi na bankin Afrexim na kasar Masar. Wani abu da jami'i a ma'aikatar hada-hadar kasuwanci Ahmed Manu ya ce mataki ne mai ma'ana.
Akwai dalilai da yawa da ya sa wannan. Na farin shi ne mun ga koyaushe muka tashi muna ganin naira na ta zubewa. Gwamnati ba ta da halin da za ta tallafa ma naira ta koma ga matsayinta na kuɗi mai daraja a nan wajen gehen nan Afrika da kuma nan West Africa dinmu. Dalili kuwa shi ne ita kanta gwamnati ba ta da kuɗin da za ta riƙa sawa akai-akai tana tallafa ma ita naira ɗin. So, ta kuma gwamnati kuma ta riga ta ciwo basussuka waccan gwamnati da wuce, basussuka yana da wuya yanzu ta je ta ce za ta dauki bashi. To NNPC ko ita har yanzu tana da sauran karfi da yake ita ce jagoran harkar tattalin arzikin Najeriya da yake kuɗi daga wajenta suke fitowa. Shi kuma da yake yanzu NNPC daban take da gwamnati, ta zama kamfani na mai tsayin kanta. Gwamnati ba ta da abin da za ta sa hannu a ciki, don haka ko me ta yi tana da hurumin da za ta yi waɗannan abubuwa ayyukan da take son ta yi.
Shi kuwa masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu cewa yayi ba hurumin NNPC bane ya tallafawa naira ta farfado.
Ba nauyi ne a kansa ba, saboda a cikin wannan doka da ya kafa shi babban kamfanin NNPCL babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko kuma ya ceci kasuwar kuɗi da wasu dalilai na kasuwanci. Sai dai kawai wani tsari ne wanda shi bankin da shi kuma kamfanin suka ɗauka na wata yarjejeniya na fahimtar yadda za a samar da wani yanayi da mai yiwuwa ya taimaka ma ita naira ɗin ko kuma ya taimaki tattalin arzikin kasan. Amma dai babban jigon kafa kamfanin shine ya inganta yanda ake gudanar da shi harkar mai da yadda duniya take karɓar sa a wannan lokaci da kuma yanda zai taimaka ma cigaban tattalin arzikin kasan Najeriya. Kuma kamar yanda muka sha bayani, ainihin nauyin ceton naira da kuma daidaita farashi a tattalin arzikin kasa wannan nauyi ne na babban bankin kasa, saboda shi ma dokar da ta kafa shi Central Bank Act an yi bayanai a sashi-sashi na abubuwan da bankin zai iya yi akan doka domin ya taimaki darajar naira ko kuma ya taimaki tattalin arzikin kasan kai tsaye.
Shi ma malami a tsangayar kasuwanci a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Muhammad Amin ya yi nazari ne kan matakin da NNPC ya dauka.
Abinda ya faru shine zamu iya tunawa bambancin da ya faru da yawa tsakanin naira da dala daruruwa ya fara faruwa ne a karkashin shi wannan tsohon gwamnatin banki wanda ake bincika yanzu, wanda idan muka tuna kafin zuwan sa a can baya bambancin baya wuce naira 2 naira 3 zuwa naira 5 da wani abu mai kama da haka. Ma'ana kenan a wancan lokacin dala akwai ta a bankuna, sannan kuma akwai ta a kasuwanni wajen yan canji, ana iya barawa ta inda zaka iya siya a banki, zaka iya siya a wajen yan canji, to babu wani kokarin bambanci da zai sa ta tashi a wajen yan canji domin akwai ta a kasuwanni, akwai ta a bankuna. To amma sai muka tsinci kanmu lokacin da muke ciki yanzu, babu wannan isasshen dala a wajen gwamnatin Najeriya. Gashi kuma yanzu gwamnatin Najeriya ta zo da dokar cewa tana so canjin ya zama iri ɗaya da wanda ake barawa a babban bankin Najeriya da kuma wanda ake barawa kasuwanni. To kuma haka ba zai yi ba tunda akwai karancin ita dala din nan a Najeriyanci. So saboda haka sai kamfanin man kasa sai ya ranto kuɗi daga Afreximbank bank din dala biliyan 3 da ake so a saka ta a cikin kasuwancin Najeriya, ba kamar da ake zargin an dinga ɗebiya ana ba wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli a Najeriya ba.
To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam da a yau ya ce shi zai yi magana ne a matsayinsa na dan kasa, ya ce wannan ɗabi'a ce da za ta ci gaba da bautar da ƴan kasa.
Ba wani abu ne wanda ya wuce abinda aka saba jiya ne yau ma aka sake dawo da shi. Bashi dai yayi ma kasar nan katutu, yayi mata daurin daiman minti, kuma duk wannan kudare da yake karbo ba su suka nan a karbo ne da sunan za a yi al'umma aiki wasu su kwashe. Domin in ba haka ba wani dalilin da zai sa Najeriya ta tafi har wani Egypt ta je ta karbo wani kudi har dala na gugan wuri dala biliyan 3 da sunan cewa za a yi wani abu da shi. Abu wani dalili? Ba wani dalili. Wannan kawai mutane suna yi ne domin kawunan su, wanda aka ka karba jiya da shekaran jiya tun da Buhari yazo har yazo ka karban bashi ake. To ya tafi yanzu kuma muna tunanin za a samu canji, an dora daga inda ya bari. To wannan kasa dai a yanda ake ta yi ana kokari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya, a jingina da mu, da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu, domin ba su suka nan da ake karba, ba su da wani tasiri, ba su da wani amfani, domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karbawa mai ake da su.
Sanarwar da kamfanin NNPC mai zaman kansa ya fitar na cewa Najeriya da kamfanin NNPC suna da hannun jari a bankin Afreximbank, kuma wannan shine ciniki na hudu da ake kullawa tsakanin kamfanin NNPC da bankin a cikin shekaru 3 da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
A tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya yayi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu nakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen. A ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi. Ga dai tattaunawar su da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka.
Sunana Dr. Danjuma Adamu Ismail, ina aiki a nan Nigerian Institute of Transport Technology, wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da ke nan Zaria, kuma ni matsayina na director ne a nan wurin. Na fara aiki a nan wajen shekara wajen 20 zuwa 30 kenan yanzu. So munan hukuman cibiyar
kana da wannan hukuma ita ta haura ma shekara 30 kenan
a tun zamanin shagari aka fata lokacin, amma ta fara aiki 1986 wato 1986. lokacin sojoji lokacin Babangida lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin amma lokacin shagari aka fara aidiyan aka fata
amma ta kamar mai menene wannan hukuma take
yauke abin da take yi shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya dake bada horo harkan sufuri da kuma bincike da kuma abin da muke kiran shi sa ido harkan sufuri dake Najeriya da duniya mu ga inta ina zamu tallafa ma ita Najeriyan gwamnati akan harkan sufuri domin sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara to kaji manufan mu anan kenan amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a Najeriya 1986 in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities din mu a jami'o'in mu duk wanda ya fito sai dai ya fito daga degree akan tattalin arziki ko geography to su ne zaka same suna managing din sufuri din mu to kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin to karke shi sai aka ce to ta yaya za a ai filin gap din wannan abin wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masu ilimi sun sai aka ce a kafa wannan makaranta duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata shida kaga ya cike gurbin akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya yi managing din wannan sufurin Najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a yi program guda biyu akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajerun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi ba aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce
shi kamar horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake
abin da za a duba a ga in misali kana harkan transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi akai harkan da zaka rike waf kenan port shine mun shi port da haka tashar ruwa ta jirgewa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkan airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na kai aiki a wajen shi ma zamu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan
wato sufuri dai koma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana
duk tana bada horo akai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na ni shekara ɗaya shekara biyu to amma da kaida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko gaban diploma ko kuma master's degree to a ga'ida kuma aka ce dokan Najeriya tace in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shi ne sai muka yi haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello University ita ta yarda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa an yi kaza kaji haka inda muka yi saboda ku suke duba mana suka sa mana ka'idoji mun ko muna cikawa shikenan duk daliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato gaban diploma da kasa ko kuma gaban degree wato masters to AVN za ta baka certificate sun amince da karatun da muke bayarwa
shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu ƙwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu ƙwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba su horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horarwa ne kamar irin hukumar kare haddura ko kuma karɓar hukumomi na jihohi sai su karota ko kasaliya kamar a Kano ko Kano
fagaida na Ikara daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail da Isa Lawal Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu muke rige daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Thank you.
a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga kadan daga cikin rayin da kuka da ku masu sauraro kan aika mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Bifa a jamhuriyar Niger. Yake saka ranar yaki da sojojin Niger wanda manyan hafsoshin sojojin ECOWAS suka yi a kammala taron su a jiya. A zancen zahiri ba ma bukatar yaki, zaman lafiya muke bukata. Domin idan an san mafarin yaki, karshe ba san me za ta haifa ba mace ce da ciki. Sai ta haifa za mu ga sakamako. To Allah ya sa ta haifi sulhu ba yaki ba. Sako na gaba ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wa Cakala da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce gaskiya matakin gwamnatin kasar mu Najeriya na tallafawa ƴan Najeriya kayan abinci don rage radadin tsadar rayuwa wanda janye tallafin man fetur ya sanadiyar hawa kayayyakin amfanin yau da kullum. Wallahi mu talakawan Najeriya san ba ma goyen bayan wannan tsari. Ganin yadda ba wani amfana da zami tunda an sha haka a baya ba wani sauyi da muka gani kawai. Fatan mu gwamnatin kasar mu Najeriya ta yunkurin mayar da tallafin man fetur da ta cire. Dan ita ce hanya ɗaya tilo da mu talakawan Najeriya za mu amfana ta hanya mafi sauki a ganin mu. Sako daga Isu Sule tare da Sanusu Madatai da Dahiru Zakin Soyayya Bulbaram da Biniya Mudi malamin makaranta Ragana. Suka ce salam biyo ya Hausa, don Allah ku gaya ma 'yan kasar Nijar da mu dukufa da addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya a duk inda muka taru ko inda muka yi sallah. Allah ya ba mu zaman lafiya. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce, to yanzu dai mun zuba ido mu ga yadda jihohin Najeriya za su yi da naira biliyan 5 din da gwamnatin Najeriya ta ba su. Mun rage radadin cire tallafin man fetur. Tsoron da muke yi shine kar a yi ja ya faɗo ja ya ɗauke, domin dai wannan ya fi komai sauƙi in dai a Najeriya ne. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya salam biyuwe Hausa, ya Allah ka kawo mana sauƙin matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasar mu Najeriya. Domin a gaskiya lamarin yana neman ya gagari kundila. Ganin yadda kullum matsin sai ƙara ta'azzara yake yi, Allah mun tuba ka kawo mana sauƙi. Amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Ankuri, ya ce salam murya Amurka, muna yi wa sabbin ministocin da aka naɗa fata na gari da fatan za su yi aiki tukuru wajen cirewa 'yan Najeriya kitse daga wuta, musamman a wannan lokaci da 'yan Najeriya ke kokawa kan matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa. To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta ce ta shirya tsaf domin tura rundunar da za ta yaki sojojin juyin mulki na Niger idan har ba a sami nasara ta hanyar diplomasiya ba, inji kwamishinan lamarin siyasa da tsaro na kungiyar Abdul Fattah Musa bayan kammala taron manyan hafsoshin kasashen a Ghana. To sai dai duk da haka shugabannin ECOWAS din sun ce sun fi mai da karfi kan tattaunawar diplomasiya bisa ga yaki, kuma suka ce za su iya aikewa da wata tawagar sulhu zuwa yamai ya zuwa yau Asabar domin kokarin sasanta yanayin cikin ruwan sanyi. Ana bikin ranar jin ƙai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun karuwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu wajen aiki a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutane da rikici da kuma bala'o'i suka shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aikatan jin ƙai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru 20 da suka gabata, lokacin da aka kai harin bam a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Bagadaza ta ƙasar Iraki. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyara a ƙasar Sweden a yau Asabar, inda zai gana da jami'an gwamnati da Sarki Karl na 16 da kuma sarauniya Silvia. Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai ƙasar ta Sweden tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Lardin British Columbia na ƙasar Canada ya ayyana dokar ta ɓaci a yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta ƙona wasu gidaje tare da yin barazana ga wasu ƙarin gidaje. An umarci dubban mutane da su fice daga gidajensu. Wutar dajin dai ta faɗa da sosai a cikin sauyi 24 daga hekta 64 zuwa 6800.
so masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu sai zuwa madadin Martala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Leather Station wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Nelson ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu da ku a cikin shirin mu na dare insha Allah